صحيح. صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من السايكة تادوها وانا مجلس من البركة وانا مسلا سينا عثمان ابن عفان انا قدن ايا اشكين قدن كانوا ايا ورانا رجوما ادلا سبر شدا غوتن ذو الحجة هجرا منظور صلى الله عليه وآله وسلم دمو ايدا تريوه الى ثلاثين دقاء وانا كما يزو دي دي الشابي غوتن شاء دي بلادية تدمو بيدا بوما a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda mun kammala tafsirin suratul nazi'at zamu tashi tafsirin suratul abasa idan ba manta ba a wancan majalisin da ya gabata mun yi magana akan committee albirri lijnatul birri ko da wannan masallaci wadanda duk shekara akan tattara taimako daga wajen ƴan uwa ahlus sunna domin gudanar da yankan layya da taimaka ma waɗanda suke buƙatar taimako na daga ƴan uwa mu musulmi a asibitoci da gidajen marayu da waɗanda suke talakawa ne ba su da ikon yin layya. Wannan kwamiti dai kamar da kuka sani da ɗan kwamiti ne tun lokacin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahmarsa aka kafa shi. Kuma tun wannan lokacin duk shekara idan ta zo ana yin wannan gagarumin aikin tallafi din wanda yake a ƙarƙashinsa akwai manufata da awa mai ƙarfi. Kuma kamar yadda muka faɗa mu dai ahlus sunna mu ne za mu yi wa kanmu irin wannan gata ɗin, kuma wannan yana daga cikin wani ɓangare na da'awarmu. Da'awarmu ba kawai mu yi ta faɗa ba ne, a aikata ma ya kamata mu riƙa yin ta. Yana daga cikin aiki ko kuma yin da'awa aikata irin wannan. A san cewa alkhairi kake nufi da mutane, sannan kuma wani asusu ne da mutum yake ziri a cikinsa wanda ranar gobe kiyama lokacin da ya fi kowane lokaci bukatuwa zuwa ga irin waɗannan ayyuka na kwarai zai ga ladan aikinsa fili a gabansa. Kamar yadda na samu labari su ƴan kwamitin sun gaya mun abin da aka samu a wancan zubin da aka yi na wancan satin bai wuce rabin abin da ake bukata ba. Kaga kenan har yanzu akwai bukatar ɗan uwa su yunkura, wanda ma ya bayar wancan satin yana iya ƙarawa. Mu ga cewa mun cika wannan nisabin, in ma za ta yiwu ma mu ninka akan abin da ake bukata, kaga akwai ƙofofin alkhairi da yawa da muke bukatar mu sanya dukiyarmu a ciki. Rashin ta ne ya sa muka haƙura, in ma za a yunkura ya fi haka ɗin yana da kyau. Shi ya sa na ga ya kamata in sanar tun daga farko, kada ma a ce ko lokaci ne ya ƙure wani yana da abin da zai ke so ya taimaka, to amma kasancewar babu isasshen lokaci aka watse ba tare da ya taimaka ba, ko kuma a wancan satin ba ya da shi ne, amma wannan satin ya zo da nauyinsa. Saboda haka ina fatan wanda ya zo da nauyi ya zazzage nauyinsa a nan kafin a tashi. Kuma ɗan hisba waɗanda suke yawon karɓar wannan taimako ya kamata su shiga lungu-lungu sako-sako su bi ta kan kowa su ɗaga ido su kalle shi ya kalle su su ga yaya. Da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya ba da lada ga dukkan wani wanda ya taimaka a cikin irin wannan aiki na alkhairi. Akwai waɗanda sun ba da taimako na tsoka sosai, akwai wanda aka gaya mun kusan abinda aka samu kusan shi ya ba da rabin sama. To kaga ashe kenan abinda mu muka tara ba yawa a cikin abinda aka samu sun ci, mutum da ya ba da rabin abinda aka samu. To irin waɗannan muna son da Allah su rika motsawa, suna nan kuma da yawa a cikin mu, duk da na san cewa wasu daga cikin masu ɗan ajin masu nauyi duk sun tafi umara, sun tafi haji. To amma akwai waɗanda suna nan masu nauyin ne ba su tafi hajjin ba, sun dai tura ƴaƴansu da matansu su suna nan. To da Allah su motsa kuma san cewa wannan aiki ne za su yi don Allah. Kuma mu ahlus sunna ba mu da gata sai junanmu, ba za mu je mu tara ƙoƙon baranmu a gurin wata gwamnati ba mu ce ta yi mana, amma muke taɓa fatu don mu ga cewa mun yi abin da za mu iya. Kuma dama haka ya kamata, kan mu zauna mu ce sai wani ya zo ya yi mana, a zo a same mu a wadace. In ma wani ya zo zai yi mana da wani sharadi mu ce to ba masu riƙe kayanka, don ba za mu karɓi sharadinka ba. To ya kamata a ce akwai wannan din, duk inda da'awa ta ci gaba da haka ta ci gaba. Ko a zamanin manzo Allah kun san da haka da'awa ta ci gaba. Akwai masu hali wanda suna taimaka da halinsu, masu ƙarfi suna taimaka da ƙarfinsu, masu dabaru suna taimaka da dabarunsu,
wasu kuma suna tsara wa barna dawaki to haka ake so ko da wannan lokaci a samu irin wannan din da fatan ƴan uwa za su taimaka kuma masu zagayawa su zagaya dan su ci gaba da karba har zuwa lokacin da za a tashi kuma kafin a tashi za mu sake nanatawa saboda waɗanda suke zuwa a makare su ma su san cewa wannan shela da muka yi ta wancan satin tana nan ba mu dakata ba mu janye ta ba tana nan har yanzu da a ce ba akwai wani karatun kafin a je laye za mu sake da yin wannan shelan muna fatan abinda za mu samu daga ƴan uwa har ma zai yi rara daga bukatar da muke da ita ta zartar da wannan aiki da aka daukar wa kai duk shekara ana yi da fatan Allah madaukakin sarki ya taimaka masu taimakawa ya adaza masu adazawa ya tallafawa masu tallafawa waɗanda suke da niyyar su tallafa su yi ba da gudunmawa Allah bai ba su iko ba muna fatan Allah su ma ya ba su sai da za su shiga cikin tawagar masu tallafawa Allah ya ba su ladan kyakkyawan niyya da suke da ita kamar yadda muka ce za mu shiga cikin suratu abada wa tawalla bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما
بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبسة wannan sura da wannan suna sai shura kusan dukkan matahif da dukkan littafan tafsiri da na sunna sunan da suka kira ta da shi kenan suratu abasa duk da cewa an samu wasu daga cikin malamai kadan sun ba ta wasu sunaye da ba wannan ba kamar ibnu arabi al-maliki ya kira wata da suna suratu ibnu ummi maktum wato shine wanda sura ta sauka saboda shi wasu sun kira ta da suratu saqqa saboda an ambaci kalmar as-saqqa a ciki don haka wasu malamai suka kira ta da wasu ɗaiɗaikun sunaye amma dai abin da yafi shahara shine suratu abasa wannan shine sunan da ta zo da shi a cikin littafin sunna da littafin tafsiri da kuma al-mafarih wannan sura makkiya ce bil ittifaq wato malamai sun yi ijma'i akan zamanto wata sura da aka saukar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka ta sauka bayan saukar suratul najmi kafin saukar suratul qadar sannan ayoyinta 42 ne a bisa lissafin mutanen Makka da Madina wato mutanen Hijaz amma a bisa lissafin mutanen Sham ayoyinta 40 littafin mutanen Basra kuma ayoyinta 41 amma abin da yake rubuta a mushaf shine ayoyinta 42 wannan sura kamar yadda kuka gani kuma matashiyarta take nunawa ta sauka domin karantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa yadda zamantakewa ya kamata ta kasance ta musulmi a tsakaninsu da irin abin da ya kamata su yi izina da shi wato su yi la'akari da shi wajen kimanta mutane kada a yi la'akari da wani abin kimantawa na rayuwar duniya irin wanda mutane kafin zuwa musulunci suka saba la'akari da shi wajen kimanta ƴan uwansu mutane wato ko a kimanta mutum da girman kabilarsa ko rashin girmanta a ɗaukaka shi idan ƙabilarsa tana da ɗaukaka ko a ƙasƙanta shi idan ƙabilarsa ba ta zama wata ba a cikin sauran ƙabilu ko a kimanta shi da dukiyar da ya mallaka, a dauke shi mutum ne mai kadara, mai daraja, mai martaba, saboda yana da dukiya da yawa, wanda shi ko baya da dukiya a dauke shi ba a bakin komai ba, ko kuma a rika daraja shi ana karrama shi saboda yana da karfi, yana da jarunta, wanda ba shi da haka shi kuma a rika wulakanta shi, ko kuma saboda lafiyar jikinsa da kyan halittarsa ya sa a rika daraja shi ana kimanta shi, wanda kuma Allah ya yi shi da wata nakasa ko wata tawaya a halittarsa shi kuma a rika ganin shi ba a bakin komai ba, ko kuma a rika kimanta mutum saboda yawan jama'a da yake tattare da ita, wato yana tare da shugabanci na musamman, saboda haka a rika ba shi daraja saboda yana rike da wani shugabanci, wanda kuma baya rike da irin wannan shugabanci shi kuma a daina daraja shi. Wannan duk ma'auni ne wanda mutane suka saba amfani da shi kafin zuwan musulunci. Da musulunci ya zo gaba daya, waɗannan ma'aunai gaba daya musulunci ya yi watsi da su. Musulunci ya kawo ma'auni guda daya wanda shi zai kamata a yi la'akari da shi a kowane lokaci, a kowane zamani tsakanin musulmi. Shi ne ma'aunin inda akramakum inda Allah ya asfakum. Wanda ya fi ku tsoron Allah shi ne wanda ya fi ku karamci a gurin Allah. To wannan sura ta zo don ta tabbatar da wannan ma'auni a aikace. Duk da cewa abu ne wanda musulunci ka tokam ya zo don ya tabbatar da shi, a nuna cewa wanda yake da imani da aqida mai kyau shi ne yake da martaba da daraja da falala a gurin Allah. Wanda ba shi da imani ko ba shi da kyakkyawar aqida, wannan ba komai kowa bane, ko da kuwa shi yana takamar da cewa shi ya isa, to a gurin Allah da mu'mine ba kowa bane. Wannan karantarwar musulunci haka ta zo da shi. To amma a nan a aikace musulunci yake so ya tabbata wannan, ko a fito da wannan aqidar a aikace a cikin rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, domin sauran al'ummomi idan sun zo bayansa su dauki wannan. Ubangiji ya kawo wannan kissa, ya kawo wannan abu da ya faru a tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Abdullah ibn Ummi Maktum. Sannan kuma a cikin wannan sura Ubangiji ya faɗi irin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci yake ta gwagwarmaya a kansa. Shi ne tabbatar da tashin mutane bayan mutuwa don a yi musu hisabi, abinda muka ce kusan surorin wannan al-Mufassal, abinda musamman kitabul Mufassal, abinda suka fi ba da ƙarfi a kansa, abinda Mufassal suka fi ba da ƙarfi a kansa. Yanzu muna cikin tsakiyar Mufassal, wannan ita ce sura ta farko ta Awaqi' al-Mufassal. To wannan yanki na Al-Qur'ani abinda ya fi damuwa wajen ba da ƙarfi a kansa shi ne tabbatar da yiwuwar tashin mutane bayan mutuwarsa, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha gwagwagwa da ainihin gaggagaggan mushrikan Makka waɗanda suka ja daga suka ce ba su yarda cewa akwai wata a rayuwa bayan rayuwar duniya ba. To wannan sura ta bujuro wannan batu cikin abinda ta bujuro a kansa cikin a waɗannan ayoyi, ta hanyar kafa hujja bisa tashin ɗan adam wajen halittarsa da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya yassare masa na rayuwa da abincin da ya fitar masa a doron ƙasa. Sannan kuma surar ta cike da magana akan wato ita kanta tashin alkiyamar da abin da zai biyo bayanta, wato abin da zai wakana a cikinta. Yawma yasirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Sannan kuma surar ta bujuro da bambancin da ke tsakanin mutane a gurin Allah ranar gobe kiyama, tsakanin mutane da suke 'yan aljanna ne wanda suke biyayya ga Allah da kuma wanda suke 'yan mutane. Wannan shi ne jigon abinda wannan sura take magana a kansa. Sura ta buɗe da abasa wa tawalla, an ja'ahu al-a'ma. Abasa wa tawalla, ya daura fuska kuma ya bada baya. An ja'ahu al-a'ma, saboda makamo ya zo mata. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, menene ya sanar da kai wala alla shi zai tsarkaka, aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra, ko ya wa'azantu ya tuna kuma wannan tunawar ta amfane shi. Amma man istaghna, amma wanda ya yi wadatu gabarin wa'azinka, fa anta lahu tafadda, to kai gare shi ne kake fuskanta. Wa ma alayka alla yadhakka, menene dai kunka idan ya kiya tsarkaka. Wa amma man ja'aka yas'a, kuma amma wanda yazo maka yana gaggawa, wa huwa yakhsha al-alim, yana tsoron Allah, fa anta anhu talaha, kai da barin shi ne kake shagala. Kalla, a'a, karka yi haka, inna tazkira, lalle waɗannan ayoyi tunatarwa ne ko wa'azi ne. Fa man sha'a zakara, wanda ya ga dama ya wa'azantu, sai suhufin mukarrama, a cikin wasu takaddu waɗanda suke da karamci. marfu'atin mutahhara, wadanda suke masu daukaka sannan masu tsarkaka, bi aidi safara, a hannun jakadoji, jakadu wato mala'iku, kiramin, wadanda suke masu girma, barara sannan masu biyayya. Allah madaukakin sarki ya bude da kalmar abasa, ya wato murtake fuska, ya daura fuska, wata walla ya bada baya. Malamai da dama na tafsiri da sirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun labarta mana dalilin saukar wannan aya, waɗannan ayoyi, cewa wata rana Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya shagaltu da yima wani daga cikin manya-manyan Qurayshawa, ko wasu daga cikin manya-manyan Qurayshawa wanda aka ambaci Shayba da Usba da Abu Jahl da Umayya ibn Khalaf da ma Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu da tattaunawa da su, da yi musu wa'azi. A wata riwaya kuma aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagaltu ne da wa'azi ga Al-Walid ibn Mughira. A wata riwaya kuma aka ambaci Umayya ibn Khalaf. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagalta da wa'azi, da yi masa wa'azi, yana ambata masa abin da ya shafi musulunci, har yana cewa ya Aba Fulan, hal tara fi hadha ba'san, ya baban wani, kana ga wannan abin da na gaya maka akwai wani laifi a ciki, akwai abin da ba daidai ba a ciki. Shi kuma yana rantsuwa cewa la wajjina ma arafihi ba'san, na rantse da jini ban ga wani abin laifi a ciki ba. To yana cikin yin haka suna musanyen magana da tattaunawa tare da waɗannan gaggagan Qurayshawa, waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ganin idan suka musulunta, to wato manya-manyan matsaloli waɗanda suka sha gaban da'awa, suka hana ruwan da'awa gudu, wato ƙayar da aka aje a kan hanyar da'awa, to za ka kauce, za a samu da'awa ta ci gaba, kuma mutane da yawa za su karɓi waɗannan da'awa, domin waɗannan mutane su ne manya-manyan mutanen da suka tsaya wajen faɗa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ainihin wato turi da'awarsa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga musuluntar waɗannan ko ɗaya ma daga cikinsu zai taimakawa da'awa ƙwarai da gaske, domin a wancan lokacin babu wanda ya karɓi musuluncin sai waɗanda suke da rauni, du'afa'un nasi, kamar yadda zo cikin hadisin Abu Sufyan lokacin da Hiraqul ya tambaye shi, wanene su wanene suka karɓi addinin, mutane ne wanda suke manya masu daraja a cikin jama'a, ko fa mutane da suke galabaitattu, rauna na ne suka karɓi da'awa? Yace a ai rauna na ne suka karɓi da'awar. Hiraqul yace to dama haka annabawa suke a tarihin su, masu rauni ne suke karɓar da'awar. To a wannan lokacin masu rauni ne duk suka karɓi da'awar, irin su Ammar ne, irin su Bilal, irin su Khattab ibn al-Arad, waɗanda ba su da ma wani jali, wasu ma daga cikinsu duk bayi ne karkashin wasu suke, su ne suka karɓi wannan da'awa. To Annabi yana ga ɗaya daga cikin waɗannan jimajiman Qurayshawan, Abu Jahl ko Al-Walid ibn Mughira ko Umayya ibn Khalaf, in ɗaya daga cikinsu zai musulunci, to babu shakka ba karamar nasara aka samu a tafiyar da'awa ba a wannan lokacin. Kuma da dama daga cikin matsalolin da da'awa take fuskanta, to za a yi ban kwana da su daga wannan lokacin. Saboda haka Annabi yana hango maslaha babba a cikin karɓar musulunci daga waɗannan mutane, ko ɗaya daga cikin waɗannan mutane. To yana tsakiyar haka, kuma yana ga alamun kamar wannan da yake magana da shi ya ɗan yi laushi, ya ɗan rausa, zai ɗan abin da miƙa wuya, ya ɗan rausata, yana tambaye shi kana ga abin da nake gaya maka akwai laifi a ciki? Na ce ai babu wani laifi. To kaga alamar kenan kamar zai yarda. To yana cikin haka sai gashi wannan makawo Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan yanayi, sai yake cewa ya Rasulullah allimni mimma 'allamaka Allah, ka sanar da ni alqur'ani, ni ma daga abin da Allah ya sanar da ke, wato ka karanta mun ayoyin da Allah ya saukar maka. Shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo da kai, shi ko yana kara nada ta masa, yana kara matsafta, shi ko Annabi yana ganin cewa in ya shagaltu da wannan to kuma magana da suke da wancan za ta tashi kenan, don haka sai yake kawo da kai yana fata fuska, shi kuma yana kara zira jiki yana ta cewa allimni ma 'allamaka Allah. To bayan wannan abu ya faru, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da waɗannan mutane, sai Allah ya saukar da wannan aya, wannan waɗannan ayoyi, domin ya zama da akwai karantarwa ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam karan kansa da kuma ita al'ummarsa tun daga wancan lokaci har tashin kiyama. A fahimci cewa abinda ake auna mutane da shi ba wato girman matsayinsu ba, ko muƙaminsu, ko dukiyar da suka mallaka, ko wani matsayi na mulki da suke da shi, ko sarauta, a'a, a dubi imanin da yake cikin zukatansu, wannan shine yake mai da su manya a gurin Allah. to wannan karantarwa ce ga annabi kuma dan Allah ya nuna cewa wannan abu babba ne wannan batun ko wannan ma'aunin da tabbatar da wannan aqida cikin zukata ba karamin abu bane a cikin al'umma domin shi zai samar da zaman lafiya a cikin al'umma kuma shi zai sa al'umma ta ji cewa ita al'umma ce guda daya wacce take tsinciya ce da take da matsauri daya to sai annabi Allah madauki sarki ya fara tabbatar da ita ta hanyar sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ga wani abu ya faru wanda za a kara tabbatarwa da al'ummar musulmi tun a wannan lokacin cewa ko dinnan a yadda kuke dinnan duk da ba ku ganin ku cewa ku wasu ne a cikin al'umma ana muku kallon kantattu laqaddatu rauna na to ku ne wani abu a gurin Allah ku kike daukaka a gurin Allah kada wannan ya sa ku damu kuma ya gamata ku ci gaba da la'akari da wannan aqida din kada ku yi la'akari da girman mutum ko matsayinsa ko kuma jama'ar da ya tara karkashin sa wannan shari'a ta Allah ce wanda kike ganin ba kowan kowa ba sai ubangiji ya taimaki musulunci da shi shi ne wanda musuluncin zai amfana ko musulunci ya amfana da shi wannan kuma da kike ganin cewa ya mallaki duniya ko ya mallaki wani abu sai ba zai shirye ba ubangiji ya riga ya san yadda makoman sa take to kasancewar Allah madaukakin sarki ya san makomar wadannan jibajiban Qurayshawa da aka ambata in banda al-Abbas da Abdul Muttalib a cikin su cikin su ba wanda ya musulunta ubangiji ya san cewa wadannan da ake magana da su ubangiji ya riga ya buga hatimin kaddara akan za su rayu za su mutu a cikin kafirci ba za su yi imani ba don haka dan ne annabi zai bata lokacin sa akan su tare da cewa ga wanda shi zai amfana da abin da za a gaya masa to shi yasa Allah madauki sarki sai ya saukar da wannan abasa wa tawalla ya murtike fuska ko ya bata fuska wa tawalla ya juye baya kun ga sigar da Allah ya kawo zargin sai kashi da sigatul ghaib wato kamar wani ne can ba a ce ka fata fuska ko ka murtake fuska ka juye baya ba sai kashi da sigar wani wanda yake ga'ibi wanda baya gurin shi abata wa tawalla saboda girman abin ubangiji ya nuna tausayinsa da tausayawa ta da girman sa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai bai kawo zargin a cikin siga ta khibab ba a cikin siga ta mutumin da kike wa magana sai kaji a cikin sul ghaib domin wannan ya nuna maka kadara da daraja da martaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita kamar yadda ubangiji madauki sarki ya masa yake cikin suratul tauba afa Allahu anka lima azinta lahu sai da aka ce an maka afwa sannan aka kawo zargin afa Allahu anka ubangiji ya yafe maka me nayi lima azinta lahu to sun ma ba a fada laifin ba an fada afwa to anan ubangiji sai ya kawo shi da sigatul ghaib dan abin yazo da sanyi yazo da sauki yazo da laushi abasa wa tawalla ya bata fuska ya murtike fuska ya juya baya sai kuma an ja'ahul a'ma dan makawo ya zo mata har yanzu ba a fito da zabirin ba ko kuma ba a fito shi da sigar kitab ba sai kuma aka ce wa ma yudrika to anan sai aka fito da kitab din aka wajaha shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma yudrika me ya sanar da kai da Allah ya zakka ko wala Allah zai tsarkaka to wannan zargi ne da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan sha'anin wannan makaho kuma an fito da sifar ta karara cewa makaho dan a nuna cewa kamar sa shi ya fi tantanta ba a tausayawa tun daga shi ma har yana da larura sai fa aka fadi ba a fadi sunan sa ba sai aka fadi sifar ta an ja'ahul a'ma dan makaho ya zo mata wa ma yudrika la'allahu yazakka me ya sanar da kai la'alla wala Allah shi zai tsarkaka wato baka sani ba wala Allah shi wannan da kake juya kanka kana bata fuska shi ne zai tsarkaka ba wadancan da kake ganin kamar za su tsarkaka ba aw yazakkaru fa tanfa'u dhikra ko kuma ya tuna kuma wannan tunawar ta amfane shi wato ko ya zama abinda zaka karanta masa ya tunatar da shi kuma tunawar ta amfane shi wadancan kuma da zaka yi musu wa'azi ba za su wa'azantu ba kuma wa'azin ba zai amfane su ba wadannan ayoyi da suka sauka sun sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya rika girmama ummu Abdullahi ibn Ummi Maktum akwai riwaya da ta shahara cewa idan yazo annabi sallallahu alaihi wasallama yana tashi daga kanshin fadarsa ya kamo shi ya zaunar da shi ya ce ahlan biman atabani fi rabbi wannan batbata da inganci batbata da asali ba ta da asali cewa annabi yana tashi tsaye ya kamo shi ya zaunar da shi a binnan amma dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana girmama shi wannan tabbas ya tabbata annabi yana girmama shi kuma har sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya shi khalifansa idan zai fita yaki sai ya sanya shi ya zama khalifansa a Madina har sau biyu annabi yayi wannan ba dan ko ba illa dan girmama shi wannan bawan Allah ya rayu har zamanin sayyidina Umar a shekara ta 14 ko ta 15 ya fita yakin Qadisiyya yakin da aka kara tsakanin musulmi da farisawa Anas dan bare yake cewa na ganshi a Qadisiyya rike da tutar musulmi makahuni zai cewa gashi Allah ya yi musu afwa la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil dharari to ghayru ulil dharari in sunu irin su Abdullahi ibn Umar maktum to amma duk da haka bai sa ya zauna ba idan har za a iya tafiya da shi to zai fita in ya so ya je can ko da ma haka dai ya zauna ya yi wani abin da ba fita cikin fage a fafata da shi ba a nan dai ya rasu a Qadisiyya da sana aka kashe shi saboda haka mutum ne wanda yake mai daraja kuma yana cikin masu kiran sallah a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a hadisai da dama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ɗaya daga cikin masu kiran sallah Bilal ya yi kiran sallah shi kuma ya kira sallah Bilal ya yi kiran sallah farko shi ya ta biyu kuma kamar yadda ya zo a cikin hadisi shi baya kiran sallah sai an ce da shi to asuba ta fito ba wato sai al-fajr ya tabbata cewa ya fito ba kawai zai aiki da ganin sa wato da bai gani ne to abin da shi yake ganin tudo al-fajr da shi kawai zai aiki to ban zaman to wasa makahu sai ya zama ba zai kirawo sallah ba hatta yuqalu asbahta asbahta kaga kenan zai yi aiki da shaidar jama'a mutane suke fa asuba ta yi sannan sai yayi kiran sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bi laylin faqulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ubay maktum fa innahu rajulun a'ma la yu'adhdhin hatta yuqal lahu asbahta saboda haka Abdullahi ibn maktum mutum ne wanda yake ya nazarci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma wannan aqidar da wannan ayar ta kara tabbatar da ita a cikin irazan al'umma na farkon su shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zamana rayuwar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ta fito da wannan aqidar ta cewa a auna mutum da imanin sa da darajar sa da imanin sa da wato karbar sa aqidar sa ba a auna shi da dukiyar sa ko wani abu na duniya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ta fito da irin wannan a matsayin a karara a cikin sahabbansa za mu ga a cikin sirarsa ya dau yar uwarsa Bakuraishi ya zalla ita ce Zainab binti Jahsh al-Asadiyya ya danka ta aure ga Zaid ibn Haritha sai ya ce Zaid ibn Haritha bawani bararren bawani to bawani da ina hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi in tashi yayi tabannin sa harana ce ta shi Zaid ibn Muhammad daga baya da Allah ya hada a kira wani ba da sunan mahaifinsa ba aka ci gaba da kiran Zaid ibn Haritha annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa Zainab bint Jahsh saboda Quraishi yace zalla gaba da bayanta ba dan ko ba dan a nuna wa al'umma cewa musulunci yana rushe dukkan wasu intibarat dukkan wani ma'auni wani sikeli da za a auna musu musulunci ya rushe shi ba sikeli dai ba na inna akramakum inda Allah ya atqakum sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira zuwa Madina ya kulla yan uwantaka tsakanin Hamza wanda babban sa ne Hamza ibn Abdul Muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin sa da Zaid ibn Haritha duk da cewa Zaid ibn Haritha ba lalle bawa ne ba ce wannan shine dan uwanka haka nan ya kulla dangantaka tsakanin Khalid ibn Ruwayha da ainihin Bilal Khalid ibn Ruwayha al-Qat'ami balarabe ne dan ta gaba da waje amma ga Bilal balarren bawa ne wanda ana cewa mutumin Habasha ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace to Bilal shine abokinka har ma wata rana shi Abu Ruwayha Khalid ibn Ruwayha ya nemi aure saboda haka yaje gun Bilal yace da Allah ya wuce masa gaba yayi magana a bashi auren nan yana son aure a guri kaza to amma yana neman wanda zai kama kafa da shi bai ga wani kamar Bilal ba tunda shi ne dan uwansa wanda annabi ya hada shi dan uwantaka abokantaka a duk lokacin da aka hira cewa da Allah ka wuce gaba tun daga nan ma zaka ga yadda musulunci yake canza mutane musulunci aqidar musulunci take sa mutun da ake ganin ba kowa bai zama wani abu yanzu kaga wannan zallan balarabe ne gaba da baya ya nemi aure gurin ɗan uwansa Laraba amma yana jin ba za a bashi ba sai ya sa Bilal saboda haka ya kama kafa da Bilal cewa da Allah mu je kai magana auren da ina son shi a bani auren nan suka je Bilal ya ce to wannan mutum da ku gani ba musulman kirki bane, gashi nan dai in za ku bashi ku bashi, in ba za ku bashi ku hana shi. Amma na gaya muku innahu rajulun sayyul khuluqi, ba ya da halin kwarai. To ka duba wannan, wato wannan matsayi da aka bashi na yaje abin da bai sa shi, shi kuma ya ce to bara mu rufa ma asiri ba. Wannan yana nuna a cikin harkar neman aure babu magana da rufa-rufa. Idan an nemi shawarar ka akan abin da ya shafi aure, ka san hakika ba wai kai mutum sharri ba, kawai dan baka so a bashi ko kai mata sadaqa, ka san hakika wannan bai cancanta a bashi ba, to ka faɗa gaskiyar ka. Shi yasa lokacin da Fatima bint Abi Qubay, Fatima bint Qais, ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana neman shawarar ko ta auri mu aure ko ta auri Abul Jahl, cikin su ya kamata ta aura. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito karara ya ce da ita amma mu aure fa su'ulukum la mala lahu, kin ga mu aure dai ba shi da komai, aka yake kangarwarsa. Wa amma Abul Jahl fa la yadau al'ata an atatihi aw tarwaya falarabun lin nisa, amma Abul Jahl so mutum ne mai yawan dukan mata, kin ga zaki aure shi to, amma dai yana kilan mata sosai. Saboda haka sai ya ce fanki Usama, ki auri Usama, Usama ibn Zaid. Fatima bint Qais din ba Quraysh ya ce, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zaba mata wani wanda ake ganin asalin ba mahaifinsa ba wani, ya ana ta auri Muawiya wanda ba Quraysh ne, ya ana ta auri Abul Jahl wanda Balarabe ne cikakke, aka ce ta auri wanda yake ba wani. Ta ce da farko ta ji abin dai ba haka ta so ba, mabarakwai ya za a ana ta auren waɗannan da Muawiya ɗan sarki ne ma, ɗan sarkin Makka ne, amma ba irin shugabanci na wannan lokacin ba, za a ce wannan ɗan wani ne, wace ɗan gwamna ne, ɗan ciyaman ne, ka zai yana tafasaka da dukiyar al'umma, a ga shi wannan ɗan sarkin Makka ne gaba ɗaya, amma an ce su ulukun ne lama da lahu, subhanallah, ba shi da komai. Haka yake Annabi ya ce to ki auri Usama. Ta ce da farko na ji kaikayin abin, amma daga baya sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan aure. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta fito da wannan sikeli a aikace cikin sahabbansa, kamar yadda ya nada Zaid ibn Haritha din dai lokacin da za a tafi yakin mota. Yakin mota Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sojoji su je su yaƙi Rumawa. Kusan sojojin sahabbai a wannan lokacin sun kai 3,000 tsakanin Muhajir da Ansar. Da ya tashi sai ya shugabantar masa da mutum 3. Shugaba na farko number 1 shine Zaid ibn Haritha. Sannan ya ce idan an kashe shi sai Ja'far ibn Abi Talib. Ka duba ɗaya daga cikin alif bai sai zama na biyu, bai zama shine na ɗaya ba. Sai sa Zaid ibn Haritha shine na ɗaya, shine number 1, shine shugaba. Idan an kashe shi ne to sai shugabanci da hannun Ja'far ibn Abi Talib. Idan an kashe shi sai Abdullah ibn Rawaha. Wanda dukkanin su ukun suka yi shahada a wannan yaki, duk da cewa ga Khalid ibn Walid yana cikin runduna, amma ba a ba shi tutar jagorancin rundunar ba, aka ba waɗannan mutane 3 wanda alara a ce shine Zaid ibn Haritha. Saboda kaga wannan yana tsara tabbatar maka da wannan aqida da inda akrama ku inda Allah ya kafu. Da aka kashe su lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma kulla waɗanda za su fita su je su yaƙi Rumawa, rundunar karshe, wato aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe da yayi wanda daga shi ya bar duniya, shi da ya kulla rundunar da za ta fita ta je ta yaƙi Rumawa, sai aka sanya Usama ɗansa. Usama ibn Zaid wannan lokacin bai fi shekara 20 da 'yan kai ba. Annabi ya ce to kai ne za ka shugabanci wannan rundina. A cikin rundina akwai Abubakar da Umar da Sa'ad ibn Abi Waqqas, jima'in sahabbai manya-manya waɗanda suna cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajiri, to amma suna cikin sojojin Usama ibn Zaid, shi ne komandan su, shi zai kirawo su ya aike su ya ba su umarni ya dakatar da su ya motsa su. Har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ɗan tsuntsaye haka ƙasa-ƙasa lokacin da aka naɗa shi, ya fito cikin taro ya yi hutuba, yake cewa a cikin mai da zuwa cikin sahihaini. Na sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun soki shugabancin wannan to a baya kun taɓa sokan shugabancin ubanta, shi ne Usama. Ya ce to wannan da kuke gani shine min ahabbin nasi ilayya wa hadha al-yawm min ahabbin nasi ilayya, wannan da kuka soka a baya wato Zaid ibn Haritha shine yana daga cikin mutanen da na fi so, sannan dannan nasa shi ma yana daga cikin waɗanda na fi so bayan sa, shi yasa ake kiransa hibbu rasulillah, wato dan gaban goshin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lokacin da wata mata mahzumiya take aran kayan mutane tana cinyewa tana runtu ba ta mayarwa, da Annabi yayi fato Makka aka kai mata ita, take ga sanan barauniya ce, sakin ya kayan jama'a da yawa annabi yace a yanke hannunta dan uwan da suka yi dan nazo suka je suna neman wa zai musu shafa'a a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ka azartar mata da haddin yanke hannu aka ce ai ba wanda zaki tuntuba wanda zai iya tunkarar manzo Allah da wannan magana sai dan sa sai dan abin nan sai Usama ibn Zaid dan shine hibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka je gurin su cewa kai ne dan gaban goshin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai ne dan lelansa ka sa baki ko manzo Allah zai yi wa matan nan rangon yaje ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tace to atashfa'u fi hajjin min hududillah atashfa'u fi hajjin min hududillah law anna fatimah bint muhammad sarqat laqata'a fi yadiha haji daga cikin hajji ubangi zaka nemi alfarma akan sa haji to ya gaya mata kat yace da fatima kan karewar kusanci kenan yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zata yi sata sai dan kyananta kaga ba magana kyare ma al-makhzubiyya sai an yi kyananta daga Usama ya samu wannan martaba duk da cewa gashi asalin sa yadda yake amma musulunci ya dauka kashi ya fifita shi akan da yawa daga cikin sahabbai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya idan Abubakar ya hau karagar mulki ya samu wannan tarbiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya baza ta cikin sahabban sa kowa da kowa ya samu idan Abubakar wanda su ne waziran sa na kurkun suka kowa samu Abubakar da Umar zaka sai da Abubakar da ya zama khalifa yace to babu abin da zai fara yi shine sai ya zartar da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudura aniyar zartarwa shine sai ya tura wannan rundunar har ma wasu daga cikin sahabbai suka rika bada shawara cewa bai kamata ba yanzu a kwashe rundunar nan a tura su su fita su tafi yaki bayan da shi an samu yafan Madina da dama daga cikin ƙauyawa suna ta ridda suna cewa ba za su bi shugaba ba za su bi sayyidina Abubakar ba su sun bi annabi ba za su kuma zuwa wani mutum bayan sa ba su sun gama sai suke ganin cewa Madina tana cikin hadari dan suna iya kawo farmaki ko hari dan haka kada a ce wannan jinduna da manzo Allah ya kulla tutar sa za ta fita ta yaki Romawa al'adar da Abubakar ya sake ta tafi dan Abubakar ya ce wallahi sai ya zartar bai da za a yi annabi ya kulla abu zai zartar shi kuma ya dakatar da shi sai ya zartar to lokacin da sayyidina Abubakar ya tafi Raka wannan rinduna a cikin wannan rinduna akwai Abu Ubaida ibn al-Jarrah akwai Sa'd ibn Abi Waqqas akwai sayyidina Umar shi kansa Abubakar yana cikin rindunar amma a matsayin soja ne ko ban soja kursu ba mai makami ba to yanzu ya zama khalifa dole dai a yi masa hakuri ba zai yi a yaye Madina har shugaban sa gaba daya ta kuma ba a tafi yaki da Romawa saboda haka sai ya tafi Raka sayyidina Usama ibn Zaid Usama yana kan dokin sa sayyidina Abubakar na tafiya a kafa Usama yace la tarkabanna aw la anzilanna ko dai ka hau kai ma mujira ko kuma ni in sauka mujira sai da Abubakar ya lantsi da Allah yace wallahi ba za ka sauka ba ni ko ba zan hau ba saboda a wannan fagen a wannan farfaje yanzu kai shugaba na ne domin ni soja ne a karkashin ka haka manzo Allah ya bar duniya ya ban mu don haka dan manzo Allah ya bar duniya ba zan juye ba don haka ya tafi a kafa ya raka sahabbai Madina sai da Umar yana cikin rundunar sai da Abubakar a wannan lokaci yana bukatar wani na kusa da shi da zai ba shawara shi ne sai yake roƙon Usama kafa kuma ta Usama da a lokacin bai fi shekara 23 ba sai yake roƙon shi dan Allah zaka taimaka min Umar ya zauna tare da ni ka duba shi ne khalifa amma ya san cewa Umar jundiyun ne soja ne daga cikin sojojin Usama don haka dole sai ya nemi izinin sa zaka taimaka min da Umar yace an gama su tafi tare to wannan me wani irin sikeli ne suka yi amfani da shi wajen kimanta mutane shine wannan sikeli da illa akramakum inda Allah istaqu ka duba sayyidina Umar cewa yake law anna Salim ibn Abi Hudzaifah hayyan law kana Salim ibn Abi Hudzaifah hayyan la istaqlabtuhu سالم ابن مولى حذيفة عفوا سالم مولى حذيفة باواني اما سيدنا عمر يكي سوى دا ينا دري دا شيزن باوا شو غبنش باواني با اصلي بغرم باواني اما سيدا ينا دري سو دا شيزن باوا شو غبنش كفن شو باية دري سيدنا عمر بيدن شو غبنش دا عثمان كو علي كو عبد الرحمن بن عوفا سيكا بقو بيت يتي اتكنزو على طيئة kaga wannan yana fifita Salim akan duk sauran wajen shugabanci kaga wani skeli ya amfani da shi wajen auna salim inda ya amfani da wani skeli ba skelin illa karama kun illa Allah ya saka kun ba to da ba zai faɗi wannan magana ba to haka sai da Abubakar suka rika dabbaka wannan skelin a rayuwarsu haka sahabbai duka suka ci gaba da wannan dabbaka wannan duk sanda aka faɗi Abdullahi dan Umar to za a faɗi maulansa za a ce Nafi'u sai a ce maula Abdullahi dan Umar hakan duk sanda aka faɗi Abdullahi dan Abbas za a faɗi maulansa shine Ikrima a ce Ikrima maula Abdullahi dan Abbas duk sanda aka faɗi Abu Huraira shi ma ga maulansa nan Abdurrahman ibn Hurmus wanda aka sani da Al-Arash haka su Afa su Makhul dukkan su waɗannan manya-manyan malamai ne a tarihin musulunci da duniya ta yi alfahari da su a zamanin su da ba a samu wani tauraro mai haskakawa ba kamar nasu a zamanin su amma asalin su dukkan su bararrun bayi ne ka duba Afa ibn Abi Rabah hatta a wajen halittar sa mutum ne mai kusumbi mutum ne wanda yake mai dadanannan hanci mutum ne wanda yake dan gajere wato ya hada sifofi waɗanda suke a zahiri sifofi ne na tsawaya a halittar sa kuma sannan asalin sa bararren bawa ne amma shuwa gabanin kasa a lokacin sa irin sai Shabir Abdul Malik in suka zo su gaji sauka suke da karaga kujerar su ke zauna ko zo su ke zauna tare da su tare da shuwa ga manya-manyan Qurayshawa suna zaune a fadar amma sai ya kirawo shi ya zauna kusa da shi kamar yadda Abdul Malik ibn Marwan ya yi masa ya ce ka faɗi abin da ya kawo ka ya ce kana nan a fadar ka ga 'ya'yan muhajirun da ansar yunwa za ka kashe su ba a taimaka musu ba ka gyara kuma ka taimaka wa haramai ne ka raya waɗannan gurare guda biyu ya gaugaya masa buƙatu daban-daban zai fita ya ce to ainihin yanzu duk buƙatun da ka faɗa babu naka ce kai ne buƙatar ka ya ce na fi ƙarfin in faɗi masa ƙwarata ka a wajen ka ni buƙatar ka tana gurin Allah ya sa kama ya fita muna da irin waɗannan ai an je sai an fara faɗa tashi sai ya gama da tashi in kuma zai kawo ta saura to amma akwai wani abu a iya duba in zai yiwu a yi in ba zai yiwu ba kuma ba ya komai ai kuna bakin ƙoƙarin kuma da dai mutane suna cewa da Allah ko a taimaka a gyara masallacin nan amma ka kuma tsakanku in zai yiwu ku yi shi ya gama karɓar nashi abin da take to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a rayuwarsa ya girmama mutanen da ake ganin su ba kuma ba kamar Abdullahi dan Mas'ud kuma Abdullahi dan Mas'ud ba mutum ne wanda yake nasib ba to ba yi da nasaba wacce take ala alfari da ita a cikin Makka domin as-saqafi ne mutumin sace ne ta tsira ba yi fa take saboda a cikin garin Makka ba ko ne ballantana da yayin hijira amma yadda ya rizinci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kamar alim bai yadda Annabi ya dauke shi har ta kai Abu Musa al-Ash'ari lokacin da ya zo daga Yaman kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari yake cewa nayi tsammanin yadda na rika ganin Abdullahi dan Mas'ud da mahaifiyarsa suna kai kawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su shigar su fitar su shigar su fita ko da yake suna tare da manzon Allah na zata su ma ahlul baiti ka duba Ammar ibn Yasir da irin yaban da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rika yi masa cewa Ammar ibn Yasir muli'a imanan ila mushashihi min ra'ati ila mushashihi amma ibn Yasir an cika kansa har zuwa tafin kafarsa da imani annabi duk sanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi ya ce marhaban bi tayyib al mutayyib maraba da wanda yake mai tsarki kuma abin tsarkakewa mai kanshi abin kansatawa ya tarbe shi hannu biyu duk da cewa ga asalin sa shi ba ga yadda ya taso amma rubin ya kuwa ya san irin yadda ya taso to haka musulunci ya sanya wannan aqida ta zama ita ce aqida da ake auna mutane da ita kuma a ko ina a duniya al'umma musulmi ba ta zama al'umma da take girmama junanta ba sai ta dauki wannan miƙiyasi wannan mizani lokacin da al'umma ta jefar da wannan mizani sai ta shiga wato sai ta shiga abin nan bankaura ta shiga ragamza a cikin rayuwarta lokacin da aka nuna ma al'umma cewa wanda yake da dukiya yake da dala shine wani abu wanda ba shi da dala ko mun kimanin shi ko mun taɓa wasa idan ya zo a bata a furce masa fuska sai zama na al'umma ta ci baya ba haka al'umma ba za ta saba dawo da mutuncin ta da martaba ta ba sai ta dawo da wannan aqida ta da bukata a cikin ta Ahmad Shakir wato a cikin Kalimatul Haqq ya rubuta wata maqala inda yake raddi ga wani mutum da ya faɗi wata kalma mara dadi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake ba labarin cewa akwai wani lokaci da wani mutum malami ne mai masallacin juma'a yana hudu ba khatibun ne mufawwa Allah ya bashi fataha da alancin magana in yana hudu ba kowa sai ya saurare shi ana kiran shi Muhammadul Mahdi ba matsale ne saka akwai a lokacin sarki lokacin sarauta ce a Masar kafin ta zo hannun sojoji kun sai da sojoji ne amma a rigar demokradiya to lokacin sarauta ce akwai al-Malik Fuad ya girmama dawo Hussein wannan makawan shekiyin nan wanda ya ta shikenci a rayuwarsa ya dauke shi ya tura shi Turai Faransa yace je yi karatu a Faransa aka biya masa kuɗin karatu ya tafi to bayan ya dawo lokacin shi wanda ya tura shi yaro akwai wani As-Sultan Hussein wanda shi ma basaraki ne sai ya gayyaci dawo Hussein bayan dawowarsa gidansa domin ya karrama shi aka yi masa kyaututtuka cewa shine mutum na farko da ya fita Faransa domin ya yi karatun PhD digiri na uku kun san da ya karanto digiri na uku a Faransa Larabci ya bar ka bar Masar ka tafi Faransa koyon Larabci ba ka ga dole ya dawo a lalace da aka ya dawo da matarsa Margaret suka dawo Masar to wannan biki na girmamawa da aka yi masa akwai shi wannan sarki masaraki shi wannan Hussein ya kasance duk sanda zai halarci juma'a yakan halarce ta da manyan fadawansa dogare da malamai da manyan gari wanda suke raka shi ba kawai aka ce aka yi sa'a ya zo wani masallaci da ake kira Masjidul Mabduli zai yi sallah sai Wazaratul Awqaf wato hukumar ko ministry wacce take kula da waqafi sai da yake a karkashin ta limaman juma'a sai ta dauko wancan limami mai surutun da mai zakin baki Muhammadul Mahdi sai ta kawo shi wannan masallaci ya yi musu limanci saboda wannan da zai zo sauraka da ya zo a cikin limancinsa don ya nuna wato ya yi wato bambadanci ga shi wannan basaraki da yake gabansa sai yake dauko wannan kissa da kuma kissar shi wannan mutum da ya karrama dawa Hussein makaho ne dawa Hussein wanda aka ba shi wannan girma makaho ne to wajen ya nuna bambadanci da yabo da ziga da shi wannan basaraki sai yake cewa a cikin hudu basa ma abasa wa ma tawalla an ja'ahu al'ama kaga anan yana so ya yabi wannan amma kuma me yake yana suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fakaice wai ma abasa wa ma tawalla an ja'ahu al'ama shi wannan basaraki shi bai bata fuska ba bai juya baya ba lokacin da makaho ya zo mata yana fata wuce shi kuma manzo Allah ya juya baya ya bata fuska lokacin da ibnu umar maktul ya zo mata ana gama hudu ba mahaifin Ahmad Shakir Muhammad Shakir babban malami ne alƙali ne sai ya miƙe tsaye sai ya jama'a kowa ya tashi ya sake sallah domin limamin ya riga a tashi maza a sake sallah nan da nan mutane suka sake sallah shi kuma limami sai ya ji haushi saboda haka sai ya je ya haɗa kai da wasu daga cikin waɗanda suke da fada kan cewa wannan mutum ya ci mutunci sai ya zage shi a gaban jama'a don haka sai suka ziga shi cewa to kakai shuru ka kai ƙaransa kotu cewa ya yi maka zagi da cin mutunci gaban jama'a saboda haka bi maka haƙƙinka shi kuma Muhammad Shakir mahaifin Ahmad Shakir ya aika ma wannan basaraki gida yace kai ma ka sake sallaka don a sallaka a wannan juma'a ba ta yi ba Ahmad Shakir yace ina tsammanin ku ya sake saboda haka shi kuma sai ya shigar da shi ƙara cewa ya zage shi don haka yana neman haƙƙinsa to shine shi Muhammad Shakir shi wannan malami sai yace to shi yana ganin kada ma a ce za a nemo malaman Azhar su zo su a ce da su su yi wato karatun kalailai cewa ga wannan ibarar da ya amfani da ita a ce da ta a gane tana nuna zagi ko ba ta nuna zagi ga manzon Allah shi ba su yake neman ma su yi wannan aikin ba domin ana iya cewa ai su malaman Azhar ne za su goyi bayansa sai yace shi yana ganin turawa yanci ranin harshen larabci mustashriquna orientalist waɗanda suke nuna suka shigo suka karanci larabci a lokacin suna nan a Masar irin su Maldives cewa akai musu ibara
su su fida su mata fida a larabci su ga cewa shin a larabci irin wannan magana za ta iya daukan ma'anar suka ga manzo Allah ko za ta iya ma'anar suka ne in abinda duk suka fada shi ai masa hukunci a doren wannan to kuma duk wanda yake mai hankali ya ji maganar ya san cewa akwai hannunka mai sanda ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shaguɓe ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shine su manya da suka ga abin aka bar shi aka ba zai tauba sai suka dakatar da abin Allah da ikon sa kamar yadda Ibn Taymiyyah yake cewa ba wanda zai zagi manzo Allah ya kwana lafiya a rayuwarsa sai kaga wani abu ya same shi Ahmad Shakir yace wallahi da idona naga wannan limamin wanda da yake fankama yana nuna dashi jama'a na taruwa ana sauraron makabarsa yace wallahi na ganshi yana gadin takalma kofa wani masallaci ya lalace an zubar da shi ya zama mai gadin takalma in mutane sun shiga masallaci yana gadin suna masa kuma ta sadaka yace na ganshi nayi kokari na kauce masa dan kan ba mai ido biyu da shi inji Ahmad Shakir yace dan kan mai ido biyu dan na san shi ya sani yace ba dan ina kaucewa masa ba yasa dai haka sai dan dai shamata bai kamata ba wato ka rika nuna farin cikin ka da abin da ya samu wani yace amma ba dan ina kaucewa masa ba saboda haka duk wanda zai taba zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin ta matukar ba ya tuba ba yayi nadama ya dawo ya gane gaskiya to karshen rayuwarsa ba ta kyau Allah madaukakin sarki yace abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ya murtike fuska ya bada baya an ja'ahu al-a'ma domin makawa ya zo masa wa ma yudrika la'allahu yazakka me ya sanar da kai wa la'allahu ko shi wannan makawa zai tsarkaka wato ya samu tsarkaka ta zuci aw yazakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra ko ya wa'azantu wannan wa'azin ya amfane shi amma man istaghna amma wanda ya wadatu wato ya wadatu ba wai da dukiyarsa ba don ba magana dukiya yake nan da rashin ta ba ya wadatu ga malin jin wa'azinka baya buƙatar wa'azinka baya buƙatar abin da kake faɗa mata zaka shi yana ganin ya wadatu da kansa abinda yake kansa ya ishi shi baya son ya saurari komai kamar da shi wannan yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to eh gaskiya kake faɗa lokacin da yake yanzu abinda da nake faɗa akwai ne sai a cike ce a wallahi ba ne shi kenan me zai hana ya bi shi abin da yake kai ya ishe shi don haka ba zai ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba dan girman kai aw ya zakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra ko kuma ya wa'azantu wannan wa'azin ya amfane shi amma ban istagna amma wanda ya wadatu fa anta law tafadda kai gare shi ne kake fuskanta wato kake bada himmarka kake fuskanta shi da wa'azinka kaman ta da wannan da kake ganin shi cewa shi tunda ya riga ya samu wani nasibi na imani kana ganin ba sai ka tsaya ka matsawa cikin ka wajen karantar da shi ba da haka kana bada karfin ka ne ga wancan alhali shi kuma yana jin ya wadatu da kansa baya buƙatar wa'azinka wa ba alayka an la yazakka sai me zai cutar da kai ko kuma me zai funta idan ya ki tsarkaka shi wannan da kake fuskanta kana neman shi da ya tsarkaka dan bai tsarkaka ba zai cutar da kai komai ba wa amma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo maka yana gaggawa yana neman ka shiryar da shi yana cewa ka karantar da ni alqur'ani fa anta an mutalaha kai ga barin shi ne kake shagalta da kake shagalta ka bar shi anan annabi sallallahu alaihi wa alihi anan Allah madaukakin sarki yana umartar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa kada ya ce zai kebe wani da wa'azinsa ya daidaita kowa cikin wa'azinsa ya daidaita babba da wanda ake ganin ba babba bane da fakiri da wanda ake ganin bai wadata ne da shugabanni da wanda ake ganin bayi ne da maza da mata da yara da kanana da manya annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita su a cikin wa'azinsa sannan kuma ubangiji shi yake shiryar da wanda ya ga dama da shiryarsa shi abinda aka dora maka kai shine kawai kai aiki kai wa'azi amma ba san shiryarwa wannan hannun Allah take sannan Allah sai ya kara wato karfin zargin ta hanyar amfani da kalmar kalla kalma ce ta raja ta tsawa kada an dauko zargin da ibarori masu laushi sannan ana dan kara musu jeji har suka zo matsayin kalla saboda ya zama na zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya dauka babu tsauri a cikin sun karan farko sai yasa koda za ka yi wa mutum fada sun ka tashi kas daga kirawo su kawai ka wuce da fada bai sha a hankali in ya so kana kara bolon kadan kana kara bolon sai ka ga yana iya canyewa amma da farko karan farko in ka fizge shi da ƙarfi to sai ku faduwar abin nan. Yace kalla a kar kai haka innaha tazkira, lalle ita wannan sura ko wannan wasiyar na cewa ka daidaita kowa da kowa wajen fitar da ilimin da Allah ya baka, ka daidaita mai babban mutum da ake gani ko kuma wanda ba babba ba, duka daidaita su, ko kuma duk ayoyin da Allah ya saukar na Alkur'ani a lokacin gaba daya. Tazkira tunatarwa ce, wa'azi ne, faman sha'a zakara, wanda ya so sai ya wa'azantu. Ubangiji maɗaukakin sarki shi ya san wane ne zai karɓi wannan wa'azin cikin waɗanda kake waye ba zai karɓa ba. Kai abin da yake a kanka shine isar da wannan wa'azin. To tunda haka ne to ba ka iya cewa ba za ka ba wa wani ƙarfi, saboda shi kake zaton zai karɓa ba za ka kyale wani. Ka daidaita su wajen karantarwarka, domin watakila wanda kake zaton zai amfana ɗin ba shi zai amfana ba, wanda ba ka zaton zai amfana ɗin kuma shi zai amfana. Faman sha'a zakara, wanda ya ga dama sai ya wa'azantu. Fi suhufin mukarrama, waɗannan ayoyi ko wannan wasiya tana cikin wasu takardu masu karamci, marfu'atin mutahhara, sannan abin ɗaukakawa ce, sannan kuma tsarkakakkiya ce. Ko dai ana nufin surar, ko ana nufin wa'azin, ko kuma ana nufin dukkan abin da ya sauka na Alkur'ani a cikin wannan lokacin, suna nan a rubuce a gurin Allah a cikin suhuf takardu waɗanda suke mukarrama. Wannan yana nufin Ubangiji maɗaukakin sarki ya riga ya kaddara tun fil azal cewa wannan ayoyi da ake karantawa za su dawo cikin takaddu. A lokacin da suke sauka babu takaddu, ba da takaddu ake kawo manzo Allah su ba, amma kuma Allah yana masa magana takaddu. Kaga wannan ishara ce Ubangiji yake masa cewa ayoyin da ake karantar da kai za su koma cikin takaddu, wanda gashi nan yanzu a cikin takaddu ake karanta. Saboda haka ina masu rubuta Qur'ani ma bid'a ce. Sai suhufin mukarrama, marfu'atin, masu maɗaukaka ne, wato masu maɗaukaka daraja ne, suna da daraja babba a gurin Allah. Mutahhara, sannan kuma masu tsarki ne, Ubangiji ya tsarkake su daga dukkan wani datti, ya tsarkake su daga ƙari ko kuma ragi. Bi aidi safara, a hannun mala'iku, mala'iku jakadu da Ubangiji maɗaukakin sarki yake aiko su tsakanin Allah, tsakaninsa da halittarsa. Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafin tafsirin kitabun tafsir a cikin sahihin sa, inda yake cewa safara ana nufin mala'iku. Daya akan ce da shi safiratun, ko safartu, aslahtu bayna an-nas, wato idan mutum ya yi sulhu tsakanin mutane akan kira shi jakadan sulhu, a ce da shi safir. Saboda haka mala'ikun da suke ɗauko wahayi su isar da su zuwa ga halitta, mala'ikan da yake ɗaukan wannan wahayi kamar jakada ne na sulhu, wanda yake gyara tsakankanin mutane. Ubangiji ya ce kiramin barara, wato masu karamci ne, masu girma ne a gurin Allah, sannan barara waɗanda suke masu ɗa'a ne. Ubangiji ya halicce su da irin waɗannan hali masu kyau, ya halicce su masu ɗa'a ne ga Ubangiji, la ya'sunallaha ma amarahum wa yas'aluna ma yu'maru, ya halicce su kuma masu biyayya ne, masu ɗaukaka ne da daraja a gurin Allah. Kaga wannan ishara ce zuwa ga dukkan wanda Allah maɗaukakin sarki zai ba shi damar karanta Alkur'ani ko ma ya haddace shi. Ya kamata ya zama mai hali na ƙwarai, ya kamata ya zama a cikin ayyukansa da maganganunsa yana tsarkake su, yana tsarkake aikinsa, yana tsarkake maganganunsa. Ya kamata ya zama mai biyayya ne ga Allah da manzonsa cikin abin da yake karantawa. Dabi'ar ma'aikacin Qur'ani ko makarantun Qur'ani ya kamata ta sha bamban da dabi'ar wani wanda bai karanta Alkur'ani kamar sa ba. Wannan ishara ce cewa waɗanda suke ɗauke da wannan ya kamata su zama haka. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Bukhari da Muslim ya rawaito, ma'aiki yana cewa allazi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram albarara wallazi yaqra'uhu wa huwa alaihi shaq lahu ajran. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake karanta Qur'ani kuma yana gwani, wato ƙwararre wajen karatun Alkur'ani, to yana tare da waɗannan mala'iku jakadu masu karamci masu biyayya. Wanda kuma yake karanta Alkur'ani yana wahalar da shi, a wata riwaya huwa yatata'a'u fihi, yana ainihin ina wajen karanta shi, ya karanta baki ya ga ai ba daidai ya karanta bai sake dawowa ya nanata, ko ko ana ta gwagwagwa da shi yadda zai fitar da wasu makarifin huruf, ana yana ka ana ka ana ha ana ka ana ha ina yana cicciwa ko yana kan wahala to kada a gaji da shi a kyale shi a haka har ya saba shi yasa to huwa alaihi shaqqun yana wahalar da shi kada kace zaka bari saboda ya wahalar kai wajen fada kace kai ina mu wannan fa wannan karatun laraba ne to shi alqur'ani ba balaraban littafi bane yadda ake cewa ku wai ku kuce sai kun bai koyi larabawa a to shi alqur'ani ba da larabci aka alqur'anin arabiya ya zaka ce kuma wani zaka koyi laraba sai aka karanta shi iya yadda zaka iya ka ba kowane harafi yakin sa wannan shi ake bukata ba a ce kada ka matsa mutum ba cewa sai yayi yadda su dai sai yake karatu ko fasari ko waye ne kace in ba haka ba daidai shiru sai kuma ka kai haka akwai wadanda in kana karatu a gurin su to ko dai kai fasari ko ka hakura amma ba za su baka ka motsa ko nan da can ba da ka daga ka faɗa aya sai a dada kai akwai wanda zai yi sati biyu uku yana koya maka a'udhu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kace ai sai ka iya tajwidi sai ka motsa ba wannan guluwi ne wannan tsaurarawa ne bai halatta ba wani ai wajen wata a share wata guda wai ana koya masa fatiha saboda wai baya tajwidi akwai inda baya kalkala akwai inda baya wani ba ce ka ai kalkala ba amma in ka ga mutum ka dan gwada ya kasa sai dai ka bace ci gaba haka har yayi har ba ce sai biki wannan shine daidai amma ka nace cewa sai mutum yayi tajwidi kamar yadda kai ka samu kanka kana yi kai ma ai ba haka kawai ka tsanduma ka samu kanka kai ma sai da ka dan yi gwagwagwan sannan ka bakin ka yi ba haka aka kai ma da kuka dagaje daga je ka fara karatun abin nan a bakin ka daga baya Allah yayi maka lutufi kazalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum haka kai ma ka tun da haka kake daga baya Allah ya maka manni har ka samu ka zama kana abin nan za ka kakka matsa wanda suka zo gurin koyan karatun Qur'ani da zara hakika wasu ma kora suke dan wannan korar wani yake ya zo yana so da Allah zai san karanta daga alamtar zuwa nan ka tirke shi wajen kwana uku hudu a bismillah fi sabilillah zai ce kai qur'ani ne to yau zan kai nasu dan Allah yanzu da bismillah ka kibar na shi akwai aboki mu dan magrib ne na shafa da wani dan magrib ne dan maroko ne tare muka yi karatu da shi har PhD to da yake mun karanta ilimin hadisi yana damuwa da harkar isnadi ko bai a ce kana da isnadin sa sai yake sha'awar ya zama yana da isnadin qira'o'in nan guda goma da ake da su saboda haka akwai wani dan Pakistan yana koyar da Qur'ani a cikin masallacin Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce zai je gurin sa ya karanta Qur'ani har su sauke in ya so da karshe sai ya nemi ya bashi wannan ijaza to da yake gurin sa yana yi daga ya daina zuwa sai nake tambaye sa yaya Abdullatif sunan shi Abdullatif Jilani shi Abdullatif yaya kwana biyu yace ka ina yace musulman nan wajen watan mu guda wai fatiha ya hana musu PhD gare shi fa balare ne ko bawai ma bawai mai shan kuka bane amma ba Pakistan nan ya tirke shi a cikin fatiha ya hana shi musu shi to yanzu Allah ya sanar sauki saboda kai akwai da ijaza yake ijaza ka bana to ya bar masa to Ibn al-Qayyim yayi magana akan wannan a cikin Izatatul Lahfan ka duba a cikin littafin Izatatul Lahfan na Ibn al-Qayyim akan waɗanda suke tsaurarawa wa cikin batun karatun Al-Qur'ani a hana mutum sakat da ya fara a ce sake sake a daki teburi a ce dawo baya kuma karshe shi ma in yayi sai yadda sai kaga yadda kai ne haka yi amma ya hana kakacewa ka ce wa ya ce kakacewa wa ba za ku ce wa to sai ka kasa bambance nakan da nashin wa na ce kuma kai ma wa ka ce amma ya hana ka ce ba wa ake ce ba wa ka saura ka ba daidai bane ka yi wannan domin za ka sa mutane su firgita su tsorata su ce Qur'ani ya buga ban a karance shi wasu kuma matsayin suke karewa saboda shi alƙalin musabaka ne ka arena shi saboda ka kowa ya zo sai ya ce da iya ba akwai san da ke ce wani aboki na lokacin yana kulletul Qur'an mu ko muna hadith muna makotaka da sai da ke ce ko matsala ko da wanda yayi karatun ku irin naku ne idan da zai zo ba ku san cewa yayi karatu irin naku ba sai kun kushe masa sai dai in kun san yayi sannan ku yadda amma da farko zai zo muku a matsayin bako ba ku san me ya karanta ba da zai yi karatu sai kun danna taka masa ne saboda za mu je masallaci mu dawo da su sai zo su ce ba zai bi da iya karatu ba da iya fadar ba da iya fadar kaza ba ba zai bi ba limamu harami ke kara wajen sama da 40 yana da liman amma ba zai iya karatu ba sai ake su bai shi baya fadar kaza daidai waye baya fada daidai su dai shi akwai kan harfa yara ba yan mutsu mutsu daga masu ɗan watanni da zuwa ba, amma sun fara rena waje su wai ba a faɗa daidai. Ka saboda haka ana son ka karanta Ƙur'ani, ka kyautata karatun Ƙur'ani bakin iyawa, ka yi iya bakin iyawa wajen kyautata haruffansa da tajwidinsa da ba shi haƙoƙinsa. In kai iya abin da za ka iya, sauran kuma alallah, wannan shi ne abin da ake buƙata. Kuma wannan yana nuna cewa shi Alƙur'ani ba wani ganye da za ka shi ka sha wai ka haddace, ko kai wasu addu'o'i kafin kai bacci wai kana karanta za ka haddace Ƙur'ani. Sai ga mutum ya rubuto maka takarda, mallam a gaya wa waɗanda addu'o'i zan yi ka haddace Ƙur'ani ne wajen shekara bakwai yanzu ina kai, amma na kasa haddace ba. Ba abin da za ka haddace Ƙur'ani illa na shi. Ka hana idan ka bacci ka tashi kai ta ƙwami, wannan zai sa ka haddace. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mutane biyu, akwai wanda yake gwani, akwai mai ba shi wahala. Sai ya ce shi kai mai baka wanda yake baka wahala kana lada biyu. Amma Annabi ya ce to kai mai baka wahala ga wani sinadarin da za ka yi amfani da shi ka samu sauki ba. Sai ya faɗa masa abin da zai ƙara masa courage, abin da zai ƙara masa ƙarfin gwiwa, shi ne a ce kana da lada biyu, wato ladan karatun Alƙur'ani da za ka samu, sannan kuma da ladan wahalar da kake sha ka kuma jure a haka. Zaka yana da kyau ɗan uwa a ci gaba da karatun Ƙur'ani a jure komin yadda kake yana wahalar da kai ka daina, kuma kada ka kuskura ka ce za ka riƙa yin Ƙur'ani a hawan tsawara. Baka je gaban malami ba ya karantar da kai kawai ka jiran masa rana tsaka ka ce ai ka iya ta da baki ba za ka fara daga bakara, a'a, shi Ƙur'ani dole ne sai ka je gurin wanda zai koya maka. Annabi ma shi kansa mala'ika Jibril ne koya maka, saboda kai ma sai ka samu malamin da zai rika koya maka. Koda kuwa kana da idan da zaka ta da baki, koda ka je ka yi karatun tajwidi ne, idan har ba karanci Alƙur'ani gaban wanda suka karance shi ba, to zaka rika karanta wasu baƙaƙe, kana zaton haka suke. Amma da zaka tsaya ka karanta a gyara maka da ka duba sai ka ashe a watanin, ashe haka ne, kai baka kula ba. To irin wannan dole shi Ƙur'ani sai ta hanyar talaki, sai ka je gaban wanda ya sani yana koya maka. In ya koya maka iya abin da Allah ya bune maka na ka miƙar da harshen ka a wajen karatunsa sai ka yi. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka kuskure Allah ya fi mana. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alamin. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كفن بأنت تنبري سوى متنزي إيا سواء صوتي مساء القرآن أكم وتحرك الساعة إن أجب من شافة الأولنا أنت وانا تنبري شيك على سأل القرآن إبادة شي كما إنك تنسل أذني زكا ذكري ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم شي ما أكرا القرآن إبادة سوراك وذاك شي أي مكة إبادة kana iya cewa wani yi min addu'a, ma'ana roƙa min Allah, shi kuma ya roƙa maka ta hanyar da yake ganin zai yi a bayan sallah ne zai maka azumi, in ya yi azumi ne zai maka addu'a, a'a, san da ya tuna ka zai maka addu'a, amma baka shaɗanta masa ba sai ya sauke Alƙur'ani. Wa zai sauke Alƙur'ani? Karatu Alƙur'ani na shi daidai yake ka ce yi sallah saboda wata buƙata ta, ko ka ce yi azumi saboda wata buƙata ta, wannan ba shi da asali. Amma ke da shi min addu'a, kowa ne da Allah na ga kana yawan karatun Alƙur'ani, dan Allah duk sanda ka yi karatun Alƙur'ani din nan a samu a cikin addu'a muna da buƙatu. Amma ka zo ka ba wa mutane kuɗi ka ce wasu sauke Alƙur'ani, to saukar da za su yi ba ikhlasi yake za ta amfane su, kai ban danta za ta amfane ka. Saukar da suka idan ka ba su wani abu, za ka in baka cika musu ba za su ba sauka duka ba. Haka sai salange sai ka musu kuɗi, ka ga wannan ba ikhlasi. To abin da ba a yi shi da ikhlasi ba, ba ma zai amfane shi wanda ya yi shi ba. Ballantana kai ka samu wani a tagomashi da ƙarƙashin wannan, ba za ka samu komai ba, illa iyaka ya cutar da kansa shi mai yin wannan. Haka a gane yadda abu yake. Kuma ita sha'anin addu'a din nan, addu'a ibada ce, ba wanda ya fi ƙarfi ya addu'a. Bayan Allah na ƙware manya manya duk sun yi addu'a, kowa da kowa, har wanda ba mutumin kirki ba ya roƙi Allah kuma Ubangiji ya ansa mata. Amma ne jibul mutsar idza da'ahu wa yashfa'u, Ubangiji shike ansa addu'ar wanda da yake cikin matsuwa. Ana cewa mutumin da yake cikin matsuwa ma addu'ar ta tafi shigewa sama da mutumin da yake cikin yalwa. Annabi yana cewa ka tuna Allah kana cikin yalwa, sai ya tuna kai kuma lokacin da ka shiga matsatsi. To duk sannan kazan kana tuna Allah lokacin yalwa ka, in ka shiga damuwa shi kuma sai ya tuna da kai. Za ka aje da garin cewa addu'a nan akwai wanda ya fi ƙarfin ta, ba laifi ɗan uwan ka ya taya ka da addu'a an zahara da zai yi lokacin ma da baka san yana yi ba, ba mu laifi. Amma kuma ba kai ka san take cewa ai ka sa mutane su yi maka addu'a ba za su yi maka, wannan ba daidai bane. Wannan kuma yana cewa ni mutum ne mai yawan zargin mutane akan abin da ban yi ban da yake ni, wannan yakan sa na karɓa jin haushin mutane, don Allah menene mafita? To wannan ba ƙaramar cuta ba ce, da take samu zuciya wato mutum ya sa hasada a cikin zuciyarsa saboda kafira ta rika kona masa zuciya ya rika shiga cikin damuwa akan abin da Allah ya ba mu wani am ya tuduna an nasa ala ma atahu Allahu min fadli karaka yi wa mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na falalarsa Allah ne ya bayar ba kwata suka yi ba dan haka bai kamata kai kuma ka rika hasada ba don hasadar ka abin da zai sa ka rika yin wannan wato kamar yanzu kana ganin cewa bai cancanta samu ba dan dan zargi ka rika zargin su akan wani abin da baka tabbatar ba su yi wannan cewa ba shi da kyau Allah madaukakin sarki yana cewa laula inta laitu wannan mu'minun wa mu'minatu ya mutu khaira wa qalu hadha buhtan hadha ithkum bih idan kun ji wata magana da za a faɗa akan dan uwan ku musulmi ko sai ku yi zatan kyakkyawan abu alheri ka tare da kanku ubangi ce dan nan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira dan abin da duk ya bata dan uwanka musulmi kai ma zai tafi ka saboda haka ubangi ya ce kai wa kanka zatan alkhairi ka dauka wannan dan uwan da aka kama kai ne zaka take masa kyakkyawan zato kada ka je kana yaya ka abin da baka da yaki ne akan sa wa laula in sabaitu mu kuntu ba yakun lana annaka kallama bi hadha subhanaka hadha mutanu abu in kun ji ana faɗar mummunan magana akan dan uwanku musulmi ku ce bai yiwa mu yi wa irin wannan magana ma ya kun nan da takallamu bi hada bai wa ake go miki yaya ta irin wannan magana kana ka hada ismi hada buhtanu abis ya ubangiji sarki ya tabbata gare ka wannan tsagani babban tsagi saboda ka duk abin da ka ji musulmi ka ji ana yaya tawa ko kai baka gani ba na dangane da musulmi ba kana kuma wani khabar wanda yake na yake to bai kamata ka dauke shi ka tabbatar da shi ba kuma har ka rika yi wa mutum mummunan zato akan wannan النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث نا عليك ناجا كن نمك أكذب تو ومن باب ما قد بتكيزة تو زما واتو كريا هكذا تو كريا كريا ما وشكت ببا هكذا تستنى كيزة تو كاكا سبتر كمين دو أشكي من أثر إذا ظننتم فلا تتحققوا كاكا لمتبتر دابن كيزة تو amma abin da yake fa dan uwanka wanda yake musulmi kuma wanda kai baka ga alamar ma lalacewa tare da shi ba kuma kai tare roƙon Allah madaukakin sarki yayi maka wannan cutar da take damun ka menene matsayin layya a musulunci wajibi ce ko sunna ce domin na ji wani malami ya ce wajibi ce wani kuma ya ce ba wajibi ba ce to magana mafi rinjaye ta malamai shine layya ba wajibi ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa idza dakhalat fil ashr fa idza arada ahadukum an yudhi fala yamutta min sha'rihi wa batrihi shay'a idan goman farko ta zulhijja ta kama dayan ku yana san zai yi layya to kada ya taba gashin sa ko ya taba wani abu da fata jikin sa malamai suka ce kaga ana idza arada ko wa arada ahadukum an yudhi inda ake wajibi ne abu ba za a dinki jingira abin da iradatul mukallaf ba a ce idan yana so tunda yanzu kawai wajibi ne kawai kai ka so ko baka so ba kawai wajibi ne matukar dai kana da damar za ka yi to kai amma sai aka ce arada wanda ya nuna cewa sai da irada kuma ya tabbata a cikin musannaf na Abdurrazzaq da sunan al-kubra na Baihaqi daga Abu Sariha yake cewa naga Umar Abu Bakar da Umar ba ta yin layya wato ra'aytu Abu Bakar wa Umar la yudhiyan karahiyata an yuqtada bihima naga Abu Bakar da Umar suna barin layya da gangan dan kada a dauke su abun koyi wato a dauka layya tilace daga gangan sai su yi layya haka ne ya tabbata cikin musannaf na Abdul Razzaq daga Abu Mas'ud al-Ansari yake cewa inni la ada'u al-abha wa inni la mutir hatta la yara jirani annahu alayya hatim lakam barid layya al-hali ina da hali ubangiji ya yalwata min ilayya amma lakam barta dan gudun kada makota ba na ba su zaci cewa layyar wajibi ce a kaina
kaga wannan asar ne shi ma daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam. Abinda aka rawaito daga Abu Huraira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana lahu si'atun fa lam yudhi fa la yaqrabanna musallana, wanda dai yake da yalwa ga yayi dai ya baka da kusanci gurin sallar mu, wannan bai inganta ba zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda yake rajihi shine mawquf ne ga Abu Huraira, wato magana ce ta Abu Huraira. To kaga nan magana take amma ta ci karo da maganar wasu sahabbai irin su Abubakar da Umar da kuma abinda aka rawaito daga Abu Mas'ud al-Ansari. Don haka babu nassin da yake nuna wajibcin ka, amma sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan mutum zai yi layya, wacce addu'a ake karantawa idan ya zo yanka dabbarsa da kanka, idan kuma wani ne ya ce yanka mata ko abin da yanka mata, ko da kuwa iyayensa ne, sunan zai faɗi, wato zai faɗi sunansa a wajen yankan, ko kuma ya zai. Idan mutum zai yanka layya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, kabbara ya yi bismillah. Kana yukabbir wa yusalli Allahu akbar bismillah sai ya yanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayin kabbara yanka abin layyarsa, sai kuma yace Allahumma taqabbal hadha min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Ubangiji, ka karbi wannan layyatawa gani Muhammadu da iyalan gidana da kuma al'ummata. Saboda bayan kayi kabbara ka yanka, kana yace Allahumma taqabbal hadha minni wa min ali baiti. Wannan kana iya faɗa, amma ba wannan zaka faɗa ka yanka ba. In za a yanka sunan Allah ake kira ba sunan wani ba. Saboda bismillah Allahu akbar, ko Allahu akbar bismillah, duk wanda ka faɗa daidai ne sai ka yanka, ko ka ce Allahu akbar ka yanka, ko bismillah ka yanka. Sannan bayan ka yanka din kuma ka ɗaga hannu kai addu'a, ya Ubangiji ka karɓi wannan layyatawa ni da kuma madadin iyalaina, ko ma da al'umma, wannan al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tunda iya yankawa gare shi da iyalansa, in bai samu ya yanka ba, Annabi ya yanka masa, ya yanka a madadinsa. Saboda ka in ma iyayenka za a yanka kabbara nan da bismillah za a yi, in wani ma za ka sa ya yanka maka kabbara nan da bismillah za a yi, sannan kuma kai kanka yi addu'a Allah ka karɓi wannan layya ga iyayena ko ga abin nan, amma dai wannan kabbara da bismillah ita za a yi. Sannan kuma abin da yake zuciya shi ne niyya, ba wai sai an furta shi ba lokacin da aka zo yanka a ce wannan ragon wane ne a faɗi sunansa sannan a yanka, ko shi ma hocin a kira shi a ce ta ga wancan na wancan ne, wancan na wancan ne, duk ba buƙatar haka. Allah ya san kowanne ne na wannan ko na wancan ko na wancan. Daga ba buƙatar sai ka kira ba wuce tana zazana masa, yana wani na rukayya ne, rukayya eh rukayya, wancan da ka gani wancan da. A bayan ka gama yankan kai, nace ko an gama yanka maka, kana yi addu'ar Allahumma taqabbal hadha an wani ko min wani. Amma lokacin yankan shi ba shi ake ba a lokacin ne ake faɗa ba, wannan ko bayan an gama yanka ko bayan an gama fiɗa ma sai za ka iya faɗa. Shi ba a makara ya hakuri sauran kwana nawa ne, wani ne wai farkin sa yana damunta, in dai za ka yi dai kai hakuri kwana huɗu ne ya rage, ko kwana huɗu ne ya rage, yau shida ka daure. Dan dai damu dai haka wajen susa kaɗan karkarce, suna da za ka iya daurewa ba zai hana abin nan ba. Akwai karatu da muke yi na, akwai tafsirin da muke yi na Ramadan. Mutane da yawa suna ta tambaya ta ina za a samu ko an sa a CD, to yanzu an samu an sa shi a CD tafsirinmu na wannan shekarar a Maiduguri, darasi 27 akwai shi a cikin MP3, ina jin yana nan a waje ga wanda yake bukata. Akwai darasi da muka sa na Risalatu Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ila Ahli Iraq, wato Ibn Taymiyyah ya rubuta wani sako na musamman zuwa ga 'yan shi'ar Iraki. Kun san a zamanin sa akwai shi a Iraki wanda su ne har zuwa yanzu dai akwai su sani. To ya rubuta saƙo da ya kunshi bayanai akan wasu aƙidunsu da nasiha ta masoyi da 'yan uwansa musulmi, yana nasiha akan wasu abubuwa kan cewa ya kamata su gane gaskiya su dawo kan tabari, musamman ma waɗanda aka rubuta wanda ba san zurfin aƙidar. To wannan risala ita ce muka sani darasinta a Katsina bayan mun gama karatun tofar Iraqiyya. sai muka sanya darasin wannan risala ta muke mata sharhi mu ma muna aika wannan ta zuwa ga shi'ar
majalisi ne muka kira da suna Bughyatul Mushtaq ita risala ta ibn Sina ila ahli al-Iraq Bughyatul Mushtaq sunan majalisin ne sunan sharhin ne ba wai sunan risala bane ita risalar shine muka sawa suna Bughyatul Mushtaq nan an rubuta Bughyatul Mushtaq na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuskure ne Bughyatul Mushtaq maula Muhammad Sani ne risalar ita ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah saboda haka kamata ya rubuta Bughyatul Mushtaq a kala ta sunan duka sai shi risalar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq shi ma wannan an fara darasin ina sun darasi na karshe da muka yi shine darasi na tara darasi na tara shi muka yi a satin da ya wuce wanda a ciki akwai bayanai akan matsayin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma raddi ga waɗanda suke cin zarafinsu cikin Shi'a akwai magana akan asalin kalmar Shi'a din da take nufi da kuma yadda ta zo a cikin Alkur'ani da dai ma'anoni da yawa waɗanda suka zo cikin wannan risala darasi tara muka yi to sun sa bidiyonsa ba audiyonsa ba bidiyonsa a DVD an sa guda darasi shida na ɗaya har zuwa na shida shi ma ina jin yana nan an kawo saboda haka yana da kyau masu kuɗi su saya su watsa saboda a yakin muguwar aƙidar nan Shi'a da take neman ta'addabi a ƙauyawa da waɗanda ba su yi karatu ba ko ba su halarta gurin karatu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada insha Allah za mu tsallake sati ɗaya ne tak za mu tsallake mu dawo mu cigaba da karatu bi iznin Allah saboda haka za a yi sallah ran talata juma'a da za ta zo bayan talata kaga ta yi dab wani bai gama shin ya dama ba saboda haka za mu tsallake wannan juma'a ta bayan talatar sallah sai juma'a ta sama insha Allah don haka ba sai mun yi sanarwa ba duk wanda ya zo karatu ya ji waɗanda suke zuwa dama su ne suke zuwa wanda ba zuwa dama ba zuwa saboda haka ku da kuke zuwa dai ku ne abin ya shafa insha Allah juma'a banda ta bayan sallah ne bi mata insha Allah za mu dawo karatu litinin ita kuma za mu dawo karatunmu na Al-Furqan bayin auliya ar-rahman wa auliya ash-shaytan wanda muke da ranar litinin na asabar kuma sai aya kuyi dai har yanzu dai da saura abinda muka faɗa dai dai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya ji mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi